الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin At-Tabsaratu fi Ulumil Qur'an kamar da aka saba a daidai wannan lokacin a satin da ya gabata ko darasinmu da ya gabata wannan darasin namu da ya gabata shine darasi na 10 a cikin wannan littafi inda yau kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu fara da farkon darasi na ainihin 11 diddai muna karkashin al-mabhasus sadis mabincika ta 6 a cikin wannan littafi mai yi mana bayani game da hikimomin saukowar Al-Qur'ani rarrabe ba haɗe ba kamar wanda sauran littafan Allah suka gabata irin At-Taura da Injila da Zabura inda darasinmu ya dakata mun tsaya daidai kan gaba ta 2 inda malam ya kawo mana ƙarin bayani cewa akwai wasu abubuwa da suke faruwa da wasu musibu da suke saukowa waɗanda su ma sun sa ya zama sababi da dalili akan saukowa Al-Qur'ani rarrabe inda mun ji ɗaya daga cikin abubuwa guda 2 da malam ya kawo ko ɗaya daga cikin abubuwa guda 3 a satin da ya gabata cewa akwai bayanin hikimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin abubuwan da suke faruwa tsakankanin al'umman musulmi sai zama Al-Qur'ani ya sauko domin fayyace wannan bayani wanda na daga cikin hikimar saukowar Al-Qur'ani rarrabe insha Allah yau za mu tashi wannan darasin namu na 11 daidai gaba ta 2 ta wannan bayani kuma a daidai shayi na ainihin 23 a cikin wannan littafi malame ce ijabatu sa'ilin daga cikin hikima ta saukar da Al-Qur'ani rarrabe akwai karɓa tambaya ta masu tambaya ijabatu sa'ilina ala as'ilatihim karɓa ma masu tambaya game da tambayoyinsu allati kanu yuwajjihunaha ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ita wannan tambaya suna fuskantar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita sai Allah ya bashi dama ya karɓa musu tambaya wannan na daga cikin abin da ka bayyana hikima ta saukowa Al-Qur'ani rarrabe sawa'un duk dai ne kana ta hazihi al-as'ila waɗannan tambayoyi da ake yi sun kasance li gharadin saboda wata manuha ta at-tathabbuti tabbatar suwa wali ta'akudi domin karfafawa min risalatihi daga manzancinsa ya kasance an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama Allah ya bashi umurni na ya karɓa tambaya saboda manufa ta tabbatarwa da karfafawa game da manzancinsa sun yi tambaya ya ba su amsa lalle sun yadda shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam am kanat ko kuma ta kasance ne للإسترشاد دومين شريروا والمعرفة دكما سنروا كوكو آتنباية دسكي سنيني دومين نيمان شريروا دكما سنروا ومن النوع الأول ينا دك تكي النوع نفاركو قوله فدين الله تعالى ليكي بعد العباري gameda tambayar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yace wayas'alunaka anir ruhi suna yi maka tambaya game da rayuwa za su zo su tambaye ka game da rayuwa kulir ruh kace musu sha'ani na rayuwa min amri rabbi yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitum min al-ilmi ba baku na daga cikin ilimi ba game da sha'anin tambayan nan illa qalila ba baku wani bayani na abinda ya sha'i tambaya ba in ba kadan ba ma'ana Allah ta'ala ya sanar da manzon Allah ya gaya musu cewa to ga wani ilimi dangane da tambaye ta suke yi ta rayuwa rayuwa ko al'amari ne na ubangiji ba wanda ya san hakikanin rayuwa in ba shi Allah ta'ala ba wa minas sani kamar malam ya ce wa minan nau'i sani daga cikin nau'in kashi na biyu na tambayar da ake yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yi mai tambaya tana daga cikin sababi da dalili shahi 23 ko shahi na 23 wa alaikum salam wato imam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tambaya nan shahin mu na 23 muna daidai gaba ta biyu nan sama to imam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya sai zama dalilin da Allah zai sa a saukar da Al-Qur'ani lokaci bayan lokaci gashi sun yi mai tambaya game da sha'anin rayuwa Allah ya bashi umarni ya ba su amsa sannan kuma sun dawo karo na biyu suna tambayar sa wa minan nau'i tsani qawluhu ta'ala daga cikin nau'i na biyu na tambayoyi da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadin Allah madaukaki da yace yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka game da jinjirin wata me yasa jinjirin wata yake warawa dan karami sa'annan kuma yazo yayi rabi sa'annan kuma yazo yayi cika sai Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umarni da ya karba musu wannan tambaya Allah ta'ala ya ce masa kul kace musu ita wannan jinjirin wata hiya mawaqitu linnasi wato ita lokuta ce na mutane ma'ana wata ya wara yana dan karami daya ga wata biyu ga wata uku ga wata yana yi yana karuwa yana a dalilin warawa shi haka saboda sanin lokuta na mutane wannan wata ya kare wani ya shigo wal hajj da kuma sanin lokacin hajji wannan mun san cewa shi hajjin nan ana yin shi ne 10 ga watan Zulhajj to wannan kenan sai Allah subhanahu wataala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba su amsa game da abin da suka tambaye shi na ainihin jinjirin wata ya wada musu saboda lokuta da kuma lokacin aikin hajji wa qawluhu da cewar Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da suke ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya cewa yas'alunaka anil khamri Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa suna yi maka tambaya game da sha'anin giya wal maisiri aka suna yi maka tambaya game da sha'ani na caca sai Allah madaukakin sarki yace masa kul kace musu fihi ma ithmun kabirun a cikin sha'anin giya da sha'anin caca akwai zunubi babba wa manafi'u linnas suna da wani dan amfani ga mutane dan caca idan yayi caca ya ci riba ma'ana ya ci cacar to zai dan ji wani dadi na abin da ya samu na dukiya aka kuma mashayi idan ya sha giyar yayi gumi zai ji yawar sake wannan shine amfanin ta ga mutane amma zunubin ta babba ne wannan ba yana dalili akan caca ta halatta ba ko giya ta halatta a'a wannan ma a farkon al'amari ne daga baya Allah subhanahu wataala yayi bayanin zaman giya haramun kamar darussan mu da suka gabata to sai Allah subhanahu wataala yace a cikin ayar wa itmuhuma zunubin giya da caca akbaru shi an mafi girma min naf'ihima daga amfanin su zunubin su yayi amfanin su to wannan kenan mun ji wannan gaba ta biyu malam ya kawo muna bayani cewa manufa da dalili na saukowar alqur'ani a rarrabe shine yakan zo domin karba tambayar masu tambaya da suka yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke huskanto shi da tambaya gashi kuma Allah ya ba mu labari na tambayar shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da sha'anin rayuwa da kuma sha'anin jinjirin wata kuma gashi duk Allah ta'ala ya umurce shi da ya ba su amsa kuma ya ba su amsa na uku malam yace tambihul muslimin na uku daga cikin abubuwan da suka sababantar da saukowar alqur'ani rarrabe shine fadakar da musulmi min waqatin li akhar ga wani lokaci zuwa wani lokaci ila aqda'ihim zuwa ga kuransu wa agalaqihim da kurakuransu sai Allah ya musu bayani nan wuri kaza kun yi kure kuma kuna ƙara yin kurakurai wa ta'birihim da kuma tsoratar da su min mu'awadatil wuqu'i fiha daga rashin sake komawa cikin aikata laihin Allah ya sanar da su cewa abu kaza kuskure na sannan ya yi musu gargadi cewa kada wasu sake aikata wannan kuskuren wadalika wannan kuwa mithlu ma hadatha iri abin da ya faru fi Uhudin a cikin waqi'atu Uhud abin da ya faru a yakin Uhud qala farrumat maharba sun saba ma qala farrumat nasihata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maharba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dauki bungun su ya kawo su saman dutse ta wani bangare yace to ku dakata nan ku ci gaba da harba kibiya sawa'un kun ga mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kada ku sauko to sai zamana komandan su da aka ba su yana musu jagoranci lokacin da suka ga alamun an ci nasara sai suka ce za su sauka su debo ganima yace a'a mu tsaya wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da mu to sai ba su yi haka ba shine ma'anar cewa sun saba ma umurnin manzon Allah a nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muta'awwilina suna masu kawo tawili cewa sun sauka ne don debo ganima bakanatin natija sai natija ta kasance wani amfani da za a samu an utiyal muslimun shine cewa an zo ma musulmi min jahatihim ta bangaren su da suka jaye daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaishe su dama kahire suna gani waɗanda suka dakile su suka hana musu biyowa ta baya su harma musulmi su ne waɗanda a saman duce to yanzu mai yawa sun sauka sai suka biyo ta wannan bangaren suka taho ta jihar musulmi suka ci gaba da kashin al'umman musulmi wa an sha'atil hazima sai ya zamana kariyar dagar yaki ta waru bainahum a tsakankanin su sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shujja wajahu akai masa rotse a fuska shi annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Uhud wani ya ja kibiya ya harba masa inda har haƙoransa wato suka kare jini yana watsewa kuma malhaƙwanan da manzon Allah yake saye da ita tana da wasu zobba waɗanda ake ɗaurewa sai suka huje wato kan jira annabi sallallahu alaihi wasallam inda yana kokarin cirewa wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya cire ma annabi waɗannan zabban lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallama yace mai lam tamassakan nar wuta ba za ta shahe ka ba ta wannan waƙiya ce ta Badar ta Uhud wannan raunin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya waru na yi masa rotse wa kusrat ruba'iyatahu kuma aka kare masa haƙora biyu na gaba ba wai an cire haƙoran bane a'a an harbi hauren ne ya kare a lokacin da jini ya watse bayan karewa hauren ko to wannan kenan to don haka in mun lura za mu ga bisa ga wannan wato shi alqur'ani daga cikin hikimar saukowar sararrabe shine saboda abubuwa da suke faruwa a lokaci bayan lokaci ga abin da ya faru a Uhud wanda har raunata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan makacin ma ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kaifa yaflau qaumun shujuna biyahum kaka za a yi mutane su tsira waɗanda suka rotsa annabin su sai Allah ta'ala ya saukar da ayar da ke cewa laisa laka min al-amru shay ba kai kake da komai na al'amari ba idan Allah ya so ya kama su da layyi azartar da su idan Allah ya so ya yaye musu sai Allah ya kaddara ma wasu daga cikin su suka tuba suka dawo suka zama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haruwar wannan waqi'a ta Uhud wastushida minhum adadun kathir aka samu shahada ko wastashada minhum adadun kathir aka samu al'umma masu yawa sun yi shahada a lokacin da waɗanga mayaka mahalba suka kauce daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsayar da su da al'umma muslimina an kashe da yawa wasu kuma sun gudu munafikan Allah ma suka koma suna cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa unzila bi zalika sai aka saukar a wannan lokacin Allah ta'ala ya saukar da ayatun idda ayoyi masu yawa musajjalatun waɗanda suke tabbatar da al-aghlaq suna tabbatar da wato ainihi kurakurai waɗanda suka faru wa ma'adziratan lahum kuma ayoyin suna masu tsoratarwa zuwa gare su min al-mukhalafati daga sabawa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal firar da gudu inda liqa lokacin haduwa sai ga ayoyin alqur'ani sun sauko suna bayanin cewa al'umma muslimi su tsorata su yi sauna su yi hattara daga barin saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin ainihi a suratul nur ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayani cewa fali hadharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wanda koda lalura ga mutun ta tahiya to ba zai tayi ba sai ya nemi izini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi dama shi ba da izini ga waɗanda suka bidi izini gare shi idan har lalurar tahiya ta kama su wanda kuma shi juyawa ranar yaki Ali sawashi yana cikin kaba'ira wa tawalli yawm az-zahab da gudu ranar yaki. Yaqulu al-Bari subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa bi zalika a cikin wannan bayani wala qad sadaqakumullahu wa'ada hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata muku alƙawalin sa idza husunahum lokacin da kuke kirbarsu a farkon al'amari sai ga ku kuna kashin kayare kamar ana girbin abinda aka shuka na ainihi nau'in abinci bi idnihi da idinin Allah ta'ala hatta idza fashiltum sai da kuka samu kariyar daga wata naza'atum kuka yi jayayya fil amri a cikin al'amari wasu suna cewa aje a debo ganima kamannan suna cewa ku tsaya wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsayar da ku tanaza'atum an samu at-tanazu suka samu jayayya tsakanin su bil amri a cikin wannan al'amarin wa saitum Allah ta'ala ya ce kuma kun ka saba wannan sabawar shine saba ma umarni annabi sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma araakum ma tuhibbun bayan Allah ya gwada muku abinda kuke so mina na mayaka ka so nasara da warawa sai ga nasara Allah ya taimaki al'umman musulmi da babban manzon su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana kashin kairewa da kasa ana yin girbi amma sai ga shi an samu fashilu shine kariyar daga da kuma jayayya da sabawa ga abinda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce su dama nasara ita aka bukata shine Allah ta'ala ya ce min ba'di ma araakum bayan Allah ya gwada muku ma tuhibbuna abinda kuke so sai gashi an samu akasi minkum man yuridu dunya sai Allah ya yi bayani cewa so daga cikin kowa akwai wadanda abinda an manuwarsu duniya wa minkum man yuridu al-akhira daga cikin ku kuma akwai wadanda gidan lahira an manuwarsu ba za su daga ba ba za su kara gaba ba ba za su kauce ba daga umurnin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam summa sarafakun anhum sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala ya juyar da ku daga barin su liyabtaliyakum ba dan komai Allah yayi muku haka ba sai don ya jarraba ku Allah ya jarrabe ku an samu shahidai daga cikin ku to yanzu ga umarni daga Allah wala qad afa ankum Allah subhanahu wa ta'ala yayi muku afuwa Allah ya yaye muku dangane da wannan kuren da kuka yi sannan daga baya Allah ta'ala ya ba mu'minai nasara suka dawo daukar fansa suka ci gaba da ainihi kashin kahirai bayan wannan jarabawa ta gitta wallahu dhu fadlin Allah ta'ala yace shi Allah ma'abuci falala ne alal mu'minin ga mu'minai idan Allah ya jarabi mu'minai to daga baya kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala sai dawo ya yaye jarabawa shi yasa ma a wani wurin Allah ta'ala yace inna ma'al usri yusra duk sadda kaga matsuwa lalle tare da matsuwa yusra akwai sauki har guda biyu illa dai kawai mu bayin Allah muna da gazawa muna da kasawa idan mun samu matsuwa sai mu yi ta kuka madadin mu roki Allah mu koma ga Allah mu tuba ga Allah don Allah ya yi mana damuwa amma sai mu yi ta kuka ha mu yi ta nuna gajan hankuri to malam ya ci gaba da kawo mana bayanin misalai cewa wa mithlu ma hadatha fi Hunain haka kuma irin abin da ya faru a Hunain shi ma ya zama sababi da dalili na zuwa alqur'ani rarrabe fa qadiga tarral muslimun hakika musulmi sun rudu mina na ya ruda musulmi bi kasaratihim can baya ba su da yawa don haka suna kaiyewa da cijewa da tsayuwa saboda ganin ga su yan kadan sannan su ci gaba da roƙon Allah akan ya ba su nasara to yanzu gashi sun yi nasara a sun yawa da haka sai suka rudu mi ruda su bi kasaratihim saboda yawan su ata qala qa'ilun minhum fa aka samu wani daga cikin al'ummar musulmi yana cewa fi hadal yau a wannan wuni na Hunain inda za a hadu ayi mubaraza tsakani masoya Allah da makiyansa tsakanin gungun mu'minai da gungun kafirai tsakanin sahun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahun makiya Allah. Aka samu wani daga cikin sahabbai yana cewa lan nuhu zama min qilla, to lalle kan dai yau ba za a iya tarwatsa mu ba, a watse mu don muna yan kadan, wannan ba za ta sabu ba. Walam ya'tamidu 'ala Allah haqqal i'timad, sai zamana ba su yi dogaro ga Allah wato haƙiƙanin dogaro ba. Ko kuna da yawa to ku dogara ga Allah, kada ku ɗauki ƙarhin ku shine zai ba ku nasara. Fi talabin nas, yadda mana ba su yi dogaro ga Allah ga haƙiƙani ba wajen neman taimako, ba wai don ba su yi imanin da Allah ba, a'a, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin matsayinsu da girmansu ta kai ga idan an cire manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan al'umma, imanin Abubakar ya rinjaye duk sauran al'ummar duniya gabaki ɗaya. Kuma suna da shaidu a wurin Allah akan cewa su adilai ne. To sai da mana wajen neman nasara ba su samu cikakken i'timadi ba na kulliyan ko kuma wanda yake haƙiƙiyan, suna ganin kamar yawan su ne zai ba su nasara. Fakanu an hazamu awwalan, sai kasance ga su sun kasance nan da nan, an huzimu awwalan, nan da nan tashin warko sai aka tarwatsa su. Walaula tadarakallahu ta'ala lahum bi rahmatihi, ba dan yahewar Allah ba gare su, ma'ana ai dama shi Allah subhanahu wata'ala sautari yakan yahe masahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma ma shi manzon Allah, sai Allah ya ce afallahu anka lima adinta lahum, sai da anka ce an yahe mai, me yasa ka ba su uzuri? Gashi kuma nan inda muka yi, to wala qadi afa ankum, wallahi tabbas hakika Allah ya yahe muku. To in ba don yahewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba gare su, da suka nuna cewa yawan suna ba su nasara, wa tabatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, da kuma tabbatuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa aulahu illa min al-abtal, da ya zamana a gehen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu yan kadan illa, ba a ce kalil ba, don a nuna ba su da yawa. Aka zo da ma'aunin filla don ya nuna su yan kadan suke, wasu zaratan zarumawa ne da suka dawo gehen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, babu ja da baya, babu dagawa, babu gusawa. To in ba dan wannan ba, wa inzalil mala'ika, da kuma saukar wadda Allah ta'ala ya yi wa mala'iku, matbatatan li qulubihim, suna masu tabbatar da zukatansu, sai ya zamana wasunsu ma suna ganin saukowar mala'ikun. To in ba dan wannan jinkayin Allah ba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar yakin Hunain, lakanat alhazima, to da wannan karewar daga ta tabbata, a tarwatse su, a watse su, a kashe na kashewa. Don haka babban darasin da zamu dauka a nan shine, idan za a je yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a samu kariyar daga, ma'ana tarwatsewar wannan runduna, to kaga wannan ya nuna babu wata runduna ta mayaka da za su jirya don su je su yi yaki dan neman yarda Allah, a ce ba za su samu irin wannan ba. Don da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shine shugaba na annabawan Allah gabaki daya, kuma shine cikamakin su, da kuma manyan bayin Allah sahabbansa da suke tare da shi, amma duk ga abinda Allah ya jarabe su, to balantana muwa. To sai Ubangiji yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, sai ga Allah madaukakin sarki yana cewa laqad nasarakumullahu fi mawadin kathira, Allah yana son ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam damuwa idan annabi ya samu baci rai sai Allah ya son ce masa wannan damuwar yayi lallashin sa Allah ta'ala ya ce laqad nasarakumullah hakika Allah ya taimake ku bi mawadin kathira a wajaje masu yawa fagen daga masu yawa Allah ya ba ku cin nasara wa yawma hunain aka kuma a ranar yakin hunain iz a'jabatkum katharatukum lokacin da yawan ku ya kayatar da ku kuka ga cewa yawan ku ga kunan kun kai kun kawo indan yawa ba za a iya cin nasara akan ku ba sai zamana ga jarabawar Allah falam tugni antum shay'a wannan yawan naku bai tsina na muku komai ba da harawa sai gashi a rundunar ku tana samun kariyar daga wadaqat alaykum al-ard sai da ya zamana kasa ta kukumta gare ku ga fadin kasa bima rahubat tare da yalwar kasa amma ga ta tayi muku kumci wasu sun gudu waɗanda azzarata na sahabbai sun tsaya suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kariya ga su suna cikin kumci su sauran sahabban manzon Allah saboda tarwatsewa runduna summa wallaitum mudbirin sannan Allah ta'ala ya ce sa'annan kuka juya kuna masu ba da baya gashi kuma istiqbalul mauti khairun min istidbari ka a huskanci runduna yayi a bata baya atanu fi nuhuris subur khairun min al-ijaz wal idbar azo a iske mayaki an soke shi a gaba ne ya mutu yayi mai sauki bisa ga an soke shi ta baya dai idan an ga an soke shi ta baya wannan ya nuna kenan me yayi gudu to wannan kenan to kun ga sahabban manzo Allah na wa wadanda Allah ta'ala ya bada labarin su a wurare da dama a wani wurin Allah ya ce musu as-sabiqunal awwalun a cikin littafin sa a wani wurin kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce musu radiyallahu anhum wa radu an Allah subhanahu wata'ala ya sa manzon Allah ya bayyana wasu tunan duniya yan aljanna na to amma ga abin da suka ci karo da shi na jarrabawa a dalilin sun aikata wani kuskure na laifi cewa in dai dan yawa kan to yau kan ba za a rinjaye su ba to sai gashi wasu sun juya da baya sai Allah ta'ala ya ce summa anzalallahu sakinata sa'annan Allah ya saukar da natsuwarsa ala rasulihi ga manzansa duk tare da tsewa da aka samu da kariyar daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai daga ba hankali ne bai tashi ba Allah ya saukar mai da natsuwa wa alal mu'minin aka kuma Allah ya saukar ma mu'minai natsuwa ga zarumawa na ba manzan Allah kariya babu dagawa wa anzala junudan sai Allah ya saukar da wata runduna aka zo da shi na kira don nuna girma abin junudan wata irin runduna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yana tahiya dan niyyar ya sare kan wani kahiri sai ga dai kan kahirin ya wadi kaga ba su sun kasare shi ba kenan mala'iku an wuce da shi to Allah subhanahu wataala ya saukar da wata irin runduna lam tarauha wanda ba ku ganinta Allah ya saukar da runduna ba ku ganinta wa azaba alladhina kafaru sai Allah subhanahu wataala ya azabtar da kafirai bayan sun ga harko kamar suwa da nasara wa zalika jazaul kafirin wannan shine sakamako na kafirai Allah ya yi musu azaba su haɗu da kaskanci da walakanci a nan duniya aka yin sun zo lahira za su tarar da azabar Allah da za su dawama a cikinta har abada khalidina fiha abada summa yatubu Allah min ba'di dhalika sa'annan Allah ya karbi tuba bayan haka ala man yasha ga wanda Allah ya so karbar tubar wadanda suka dawo suka tuba sai Allah ya karba musu tubar su wanda Allah ya so sai ya karba mishi wannan tubar wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai wannan in mun lura zamu fahimci yana daga cikin fa'idar sauko alqur'ani rarrabe dan ya zama karantarwa ga al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda dukkanin abubuwan da ake karantar da mu na addini ba wai ana ba mu labari bane kawai mu jiya mu bari na a'a mu dau hizna mu rike shi matsayin wani darasi mu ma ya zama muna lura wanda za mu ci gaba da rayuwa da shi da kuma dosanowa daga waɗannan abubuwan da suka faru ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah ya ba su nasara mu yi himma da kokari ganin mun yi irin wannan inda aka jarrabe su kuma mu ma mai sauna da hattara da roƙon kariyar Allah
a irin lokaci akwai shi a to ka san lokaci a san mu akwai gora ko to shi kenan
to nan muka kawo ƙarshen al-mabhasus sadis insha Allah za mu shiga al-mabhasus sabi wanda ita al-mabhasus sadis da muka kammala shi wannan mabincikar yana magana ne akan hikimar da Allah ya saukar da al-Qur'ani rarrabe wanda mun ji da dama daga cikin hikimomin to za mu shiga al-mabhasus sabi mabincika ta bakwai asbabun nuzul sababi ko dalilai na saukowar alqur'ani ma'anar wannan Allah ya saukar da alqur'ani to zamu ga shi alqur'anin ga da Allah ya saukar wasu ayoyi suna da sababi da dalilai na saukowa sai malame ya ce yanqasimul qur'anul karim alqur'ani mai girma ya kasu mina haisu tajahar sababun nuzul sababin saukarsa wa adamihi da rashin sababi ila kismain kamar malam ya ce to ayoyin alqur'ani akwai masu sababi wani dalili yasa suka sauko akwai wanda kuma Allah ya saukar da su ne ba tare da akwai wani sababin ba a'a Allah ya saukar da alqur'anin sa ne kawai na daya ma nazala ibtidaan abin da ya sauko na alqur'ani farko min gairi sababin nuzul ba tare da wani sababi na sauka ba wa huwa kathirun fil qur'anil karim ayoyin da suka sauko ba tare da wani sababi ko dalili ba sun yawa a cikin alqur'ani mai girma wa huwa jullul ayat suwa mafi yawan ayoyi wa mu'azzamha kuma suwa mafi girma sun yi yawa ma'ana ayoyin da suka sauko ba tare da wani sababi ba mithalul ayatin lati shtamalat ala al-ahkam misalin ayoyin da suka kumshi hukumce hukumce ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati fagsilu wujuhakum babu wani dalili Allah ta'ala ya saukar da wannan aya saboda bayyana hukuncin alwala da ma wanka irin na janaba ba wai don wani abu ya faru ba ko don an yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya ko don an zo wurin yaki wasu sun gudu a'a wal adab kuma akwai wasu ayoyi da suke saukowa na alqur'ani masu bayani game da ladubba allati usida biha allati kusida biha ibtida'an wadda aka noha tun warko da saukar da waɗannan ayoyi hidayatul khalq shiryar da halittu a yi bayanin shiryar da al'umma zuwa ga abinda yake shine daidai ko shine sawaba wa irshaduhum da kuma daidaitar da su don da hidayatuhum da irshaduhum duk kalimatun mutaradifa na bacci shiriya nan kuma daidai tarwa ila ma fihi sa'adatu zuwa ga abinda a ila ma fihi sa'adatin zuwa ga abinda a arzikin su yake akan shi fi duniya wal akhirah a duniya da lahira. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi masu bayani akan ladabi, wanda tun farko abin yi kawai za a shiryar da bayin Allah a daidaita su zuwa ga abin da za su samu arzikin duniya da lahira. Dai kenan. Na biyu kuma, ma nazala murtabitan bi sababin, shine ayoyin da suka sauko suna haɗe da wani sababi, min al asbab, daga cikin sabubba, al khassa kebantattu, wa huwa mawdu'ul bahth, kuma shi a fagen wannan bincike na asbabun nuzul. Dama asbabun nuzul babba abinda yake fuskanta shine sanin me ad dalilin saukar aya, shine mawdu'i na bahth. Fa sababun nuzuli, abinda asbabi na saukar aya ko ayoyi, wa ma nuzilatil aya, shine abinda aka sauko da aya, au ma nazalatil aya, ko abinda aya ta sauko, au il ayat, ko ayoyi. Mutahaddithatan, ano tana mai bada labari game da shi wannan abin, kamar wa yas'alunaka anir-ru, wa yas'alunaka anil ahilla, wa yas'alunaka anil mahid, ga yanan dai. Ana ta tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah ya kawo aya ta sauko a sababin wannan. An mubayyana ta, ko tana mai bayyanawa li hukmihi, ga hukuncin wannan abin da ya waro, ayyama wuqu'ihi, lokacin da ya auku. Sai ga aya ta sauko ta yi bayani cewa ga abin da hukunci ne. Wal ma'ana abin nuyi anna hadithatan waqa'at, cewa ita wata hadisa, wani abu da ya auku ga sababin saukar a faruwar wannan abin. Aw su'alan, ko wata tambaya, wujaha, da aka huskantar ila nabi sallallahu alaihi wa sallam, an huskantar da tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai aya ta sauko. Fa nazala alwahyu, sai wahayi ya sauko, bi bayani ma yattasilu bi hadhihi alhadisa, sai bayani ya sauko na abin da ya sadu da wannan abin da ya faru. Abu kaza ya faru, to ga aya, miya dalilin saukowar aya sababin faruwar wannan abin. Aw bi jawabi hadha su'al, ko kuma aya ta sauko a dalilin wannan tambaya. Sun yi ma annabi tambaya, sai aya ta sauko domin ba da amsa game da wannan. Wa dhalika, wannan kuwa mithlu hadithati, misalin wata hadisa, wani abu da ya faru ga Haula binti Talaba, wata sahabiya ce, allati zahara min hazawjaha, wadda mijinta yayi zihari da ita. Menene ma'anar zihari? Dama duk cikin littawan musulunci akwai bayanin zihari. Mutum ya kalli matarsa ya ce, wance huskarki ta yi kama da huskar mahaifiyata, ko bayanki, ko hannunki, to sai zihari da matar. To sai aya ta sauko a dalilin wannan zihari, za mu ji irin bayani da tanadin da an kai ga wanda ya yi zihari. Wanda sunan mijinta Aws ibn Tsabit, shiya sunan mijin wanda ya yi zihari da mata ta, wanda sunanta Hawlatu binti Talaba. To fa nazalat, sai aya ta sauko bi sababi ha a dalilinta. Fa nazalat bi sababi ha ayatu zihar, sai ayoyi masu bayani game da hukuncin zihari suka sauko a dalilin ita Haula binti Talaba. Qauluhu ta'ala, fadin Allah da ya ce, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka, haqiqa Allah ya ji zancen wannan da take yin jayayya da kai, dan ta kawo koke ne a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ta zo ta kawo karar mijinta, bi zawjiha, game da sha'anin mijinta, wa tashtaki ila Allah, tana kawo koke wurin Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah yana jin wannan tattaunawar da kuke yi tsakanin shi da ita matar Allah na jin abin da suka gudanar. Tsakanin ita da tazo ta neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani, Allah na jin abin da ake wadi. Inna Allah sami'un basir, lalle Allah mai ji ne mai gani. Sai dai mun san jin Allah ba irin namu na ba. Haka ganin Allah ba irin namu na ba. La tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Saboda iyaka za mu dauki abin nan laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Jin Allah da ban yake, ganin Allah da ban yake, ba irin namu bane. Alladhina yuzahiruna minkum
lokaci to bari mu yi da ayat da ko
da alladhina yuzahiruna minkum, wayannan da suke yin zahari daga cikin ku, min nisa'im, da matan su, ma unna ummahatum, kuma alhali su matan nasu ba uwayen su bane, in ummahatum illa allahi waladannahum, wace wadanda uwayen su sune wadanda na haihe su. To amma gashi ko don wauta ko don rashin sani sai mutum ya kamanta mahaifiya da wai mata, wannan kuskure na, wanda kuma in mutum ya yi haka akwai hukumce a kai ne. Ila kauli ya zuwa ga cewar Allah ta'ala, wa tilka hududullah, waɗancan abubuwan da Allah ta'ala ya ambata har guda uku na hukunci, wato iyakoki ne na Allah. Walil kafirina azabun alim, azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga kafirai. Idan mutum ya yi zihari da matarsa, ko dai ya yi azumin kwana 60 jere, ko ya ciyar da miskinai 60, ko kuma ya yanta boya, to kana zaune tare da matarka lahiya, kuma abokiyar zamanka ta arziki, ya za ka dibe ta ka ce wai huskata ta yi kama da mahaifiyarka? A wannan kuskure na ko? To wannan kenan. To insha Allah subhanahu wa ta'ala, da yake lokaci yayi, to na ya kamata mu tsaya in Allah ya so darasinmu na 12 kenan, sai mu tashi daidai gabar da shi malam ya ce, wala tu tabaru la hadisatu sababan fi inzalil ayati illa idza waqa'at fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah shi muna muwafaka, Allah shi muna dace, Allah ya sa ayyuka mu su zama dambi daya dashi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.